بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دور حكا بركم دور ساكة سادوا wannan yini mai albarka yini na bakwai daga cikin yininnikan wannan wata mai albarka na Ramadan da shekarar 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda daidai da 24 ga watan 2 na shekarar 2026 ta miladiya. A wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu dake wannan anguwa ta Guiwa Eka, a wannan gari mai albarka na Sokoto, a wannan majalisi namu na tafsiri a cikin wannan wata. Yau karatun muna karatu a cikin suratul Najm, aya da muka kwana a kanta a karatun mu da ya gabata ita ce aya ta 25. Yau bi iznillahi za mu dora daga aya da take bi da ita, wato aya ta 26, kuma ita ce aya da aka karanto mana yanzu. Allah yana cewa a cikin ta, wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Allah ce nawa ne daga cikin mala'iku a cikin sammai wanda ce san su bai tsina na komai sai fa bayan Allah yayi izini gare su su kansu, sannan kuma su nemi ceton ga wanda Allah ya yarda da shi. A wannan aya Allah ya gaya mana sharuɗan ceto su ne sharuɗa guda biyu. Babu wanda zai nemi ceto a gurin Allah sai fa idan Allah ya masa izini. Mala'ika bai tashi ya nemi ceto ga wani sai Allah ya ce da shi tashi ka nemi ceto ga wani. Haka nan annabawa, haka nan bayan Allah na ƙwarai, babu mai tashi ya nemi ceto ga wani sai fa bayan Allah ya masa izini. In Allah bai masa izini ba bai tashi ya nemi ceto. Sannan ya tashi neman ceton kuma iya waɗanda Allah ya shata masa ya nema musu ceto, iya su zai nemawa. Kuma waɗanda Allah yake ba da izinin a musu ceto su ne waɗanda suka kasance Allah ya yarda da su. Allah bai yarda da kafiri, kamar yadda yake cewa fa in tardau anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil kafirin. Allah bai yarda da mutane da suke kafiri, da haka duk wanda Allah zai yarda da shi har ya bada dama a masa ceto, to lalle mumini ne wanda ya imani. Duk ceton da ba wannan ba babu shi. Shi yasa wata ayar Allah yake cewa qul lillahi shafa'atu jami'a, kace ai ceton gaba ɗaya na Allah ne, domin wanda zai ceto bai tashi ya nemi ceto sai in Allah ya masa izini, kuma bai neman ceto ga kowa sai iya waɗanda Allah ya shata masa nema musu ceto. To haka wannan Allah ya kawo wannan aya don ya gaya mushrikai cewa rike gumaka da suka yi suna cewa wai za su ce mai za su cece su, su sani cewa bayan Allah na ƙwarai ma waɗanda ke kusa da Allah kamar mala'iku, to su kansu ba su da ikon su yi ceto sai Allah ya ba su izini. Ballantana gumakan da ba Allah bane ya ce abauta musu, gumakan da ba Allah bane ya ce su rike su, su suka rike abinsu, su suka kage abinsu bisa ga zato da hasashe. Kaga babu yanda za a yi waɗannan ceto, waɗannan gumaka su yi masu ceto. To shine Allah ya buga masu misali ya ce to hatta mala'iku ba su da ikon yin ceto sai fa idan Allah ya ba su izini. To da haka duk wanda ke neman ceto ya zamanto na ƙwarai. Matuƙar baka zamanto na ƙwarai ba, to wani ceto ba zai ambane ka da komai ba, domin sai ka zamanto na ƙwarai a gurin Allah, sai ka yi imani da Allah, sai ka kadaita Allah ka bauta masa shi shi kadai ba tare da ka hada shi da kowa ba sannan Allah zai yarda da kai sannan yarda da kai ya bada damar a cece ka to da ka dume zaton cewa wai zai nemi ceto a gurin wani ba gurin Allah ba ko yana ganin cewa ai ko ya saba ma Allah yana da wani wanda ya dogara gare shi zai zo ya nema masa ceto ko zai zo ya tarkata su ranar lahira ya shigar da su aljanna sai sani cewa wannan yaro da kansa ga abin da Allah ya ce na akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyata al unsa lalle wadanda ba su imani da lahira ba suna kiran malaiku da suna na mata da ka gurin su malaiku mata ne kamar yadda ya gabata ina cewa malaiku mata ƴaƴan Allah ne kuma mata to da ka Allah shi yana da ƴaƴa a gurin su kuma ƴaƴan sa gaba ɗaya mata ne ba namiji ko guda Allah ya ce lalle waɗanda ba su imani da lahira ba suna kiran mala'iku da suna na mata wa ma lahum bihi min ilmin kuma ba su da wani ilimi game da haka babu wani littafi da Allah ya saukare shi da su mala'iku mata ne babu wani annabi da yazo ya ce da su mala'iku mata ne babu ballantana ma wai su zama ɗiyan Allah cewa mala'iku mata ne kawai shi wannan wani laifi ne mai zaman kansa kamar yadda Allah yake cewa waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa yace ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun kaga cewa kawai mala'iku mata ne ba ku da hujja ba ku ga halittar su ba cewa mata Allah ya halice su ko maza ba ku gani ba amma kuka yanke cewa mata ne shi kadai wannan laifi ne bai zaman kansa to ina da laifin da yafi wannan kuma ku ce kuma ƴaƴan Allah ne to kaga cewa ƴaƴan Allah ne wannan laifin ya kare cewa da su kawai mata cewa da mala'iku mata duk da zamantowar sa laifi ne babba da kage da kai kuma cewa da suke yi kuma ƴaƴan Allah ba to shine Allah ya ce malahum bihi min ilmin in yattabi'una illa dhann ba komai suke biya ba face zato haka duk wanda ya rike addini na bata to abin da yake biya a kansa shine zato zato da hasashe da an jiyo ko ana yi ko an dauko iyaye da kakanni su waɗannan su ne kun ga babu hujja cikin wannan babu hujja cikin zato babu hujja da cewa haka mai ka isko ake yi duk babu hujja cike sai yasa Allah ya ce in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a zato bai wadatar da komai game da gaskiya musamman zato in bai da tushe zato mai tushe akan dan samu madogara gare shi amma zaton da bai da wani tushe gaba ɗaya bai da asali bai da wata alama kada gina zato wani lokaci bisa ga wata alama yasa wata Allah ya ce inna ba'dha dhanni ithm wani sashi daga zato zanibi ne shine zaton da bai da wata alama bai da wani kusanci to kaga wannan zina amma zato da ke da kusanci zai fito da ke da babbar alama babbar alama ka zo ka ga mutum an kashe shi a ƙasa warwas ana bude kofar sai kaga wani mutum ya fita kuma mutumin nan da ya fita rigar shi duka cike da jini ga rigar shi da jini ga hannunsa ko ina jini ga shi a fusace ga shi a tsorace yana ta kalla kalla ya fita a guje ka ga baka ga yayi kisa ba amma kaga dole kana da zato mai karfi a kansa to kaga wannan zato ne wanda ke an gina shi bisa ga alama da hujjoji to shi wannan zato akan gina shi kaga daga nan za a kama wannan mutumin a tafi a je a tome shi amma baka samu an yi kisan mutum kawai ka tafi ka je ka kamo wani saboda yana makwabci da shi ka tafi ka je ka ce a tome shi kaga baka da wata alama Raka zato da waɗannan suka gina na cewa mala'iku mata ne, da zato da suka gina na cewa mala'iku za su yi musu ceto ko gumaka za su musu ceto, Allah ya duba waɗannan zato ne da suka gina ba akan wani tushe ba. Wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a, da haka zato musamman wanda ba a gina shi akan wani tushe ba na alama ko na gaskiya, to wannan zato bai tsine da komai, bai wadatar da komai dangane da gaskiya. Ko wancan shi ma ba da shi kadai ake gina ba, shi yasa ko kota aka je a cewa an kama mutum da laifin yayi kisa saboda an ganshi da kaza da kaza da kaza, sai ya ce ana tuhumar. Kaga daga baya za a tabbatar tunda an samu a shaida da za a tuhume shi, yanzu a yi masa bincike, garin binciken nan to shi da kansa zai tabbatar da gaskiya. To kaga an masa hukunci, an masa hukunci ne akan gaskiyar da ya tabbatar da kansa, ba wai an masa hukunci ne akan an kama shi an ganshi da jini ko an ganshi ya fito da wuka a hannu kuma ga mutumin da ya baro a ɗakin a kashe, ba akan haka za a masa hukunci ba. Wannan dai an samu hujjar da za ta sa a tuhume shi, to amma daga baya tuhumar nan abin da ya bayyana da shi ake hukunci. To kaga wancan zato kenan ma fa wanda yake da asalin tushe shi kansa la yughni min al-haqqi shay'an, shi da zai taimaka a kama hanya. To ballantana wannan zato wanda kwata-kwata bai da tushe, Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam a'rid amman tawalla an dhikrina, Allah ce ka fita batu ga wanda ya juya baya daga ambatanmu, wanda ka kira shi ka masa wa'azi ya ci karba ya juya ta baya, wanda ka kira shi ka nuna masa ka kafa masa hujjoji gamsassu da za su gamsar da shi cewa Allah ɗaya ne shi ya cancanta abota ma kuma kai annabin Allah ne, duka yi watsi da waɗannan hujjoji ya juya da baya ya ci, Allah ce ka fita batunsa. Ya ce domin irin waɗannan mutane walam yurid illa alhayatad dunya, ba komai suke so ba sai rayuwar duniya. Haka wannan ya nuna cewa duk mutumin da ya zaƙi ma rayuwar duniya yana son duniya, ita ya sa a gaba, to wannan mutum yana da wahala ya karɓi imani saboda ya riga ya satankance ga duniyan nan, kuma yana ganin dokokin nan da ake kawowa na addini to suna iya jawo masa cikas da wani abu na duniyarsa. Kaga mutumin da ya sa duniya a gaba yana tara ta ta kowace hanya, in ya karɓi imani kaga dole za a takaita masa, ba duk kowace hanya ba ce zai biya tara duniya, kaga ne ya samu takura. Mutumin da yake bai shiga iya addini ba yana ta'asassa da saban Allahnsa yanda ya ga dama, ya yi zina can ya sha giya nan ya je nan, ya ga in ya karɓi addini to za a takura shi domin zina can nan da yake dole ya daina, haka nan shaye-shaye da yake na giya dole ya daina. To kaga nan sai ya zama na matuƙar rayuwar duniya kadai yake so, bai tunanin lahira, bai tunanin menene mafi maslaha gare shi, to wannan bai yarda ya karɓi addini duk irin hujjojin da za a kafa masa, saboda basuji ya san addinin ya ci karo da jewa daga cikin abubuwan da yake da sharholiyar da yake yi, to addini zai taka masa barki. Kashi sa Allah ce zalika mablaguhum min al-ilm, Allah ya ce in lam yurid illa al-hayatad dunya, sai Allah ya ce zalika mablaguhum min al-ilm, wannan shine makurarsu daga ilimi, iya masaniyarsu kenan ga ilimi, saboda duniya suka sa a gaba ba san komai ba sai ita, ba abin da suka sa suke sha'awa sai ita, to haka dukkan iliminsu ya tattara ga duniyar ita kadai, babu abin da ya dame su game da ilimin lahira ba su dauke shi a matsayin wani ilimi. Iyaka abin da zai jawo musu duniyan nan shine kawai damuwarsu, amma duk wani abu da ba wannan ba bai dame su ba. Shi yasa za ka ga duk wanda bai imani ba za ka ga karatun addini ma bai dauke shi da wata muhimmanci ba, kuma suna ganin ma dan me za a ce ana karatun addini a jami'o'i, ai ba wani abin abu a gari ba ne. Kuma wannan kun ga mun ga wannan zahiri lokacin da tura mulkin mallaka suka shigo kasan nan, abu da malamai masana wanda duk inda aka je a duniya sun kai masana, masana ga harshen Larabci, masana ga Alkur'ani, masana ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masana da ilimin muka da dama, amma wai da suka zo zamanto wasu cewa duk wannan ilimin sun yi shi a karkashin addini, duk sai suka bige suka ce gaba daya sun zama jahilai. Gaba ɗaya malaman da suke da su suka ce sun yi declaring ɗinsu a matsayin jahilai, gaba ɗaya ba san komai ba. Da ka duk wani aiki da ake neman wani malami mai ilimi ya yi to su banda su, saboda su ba su da ilimi, saboda ilimin da suka yi sun yi shi ne a ƙarƙashin addini. Da ka ba mai ilimi sai wanda ilimi irin nasu, alhalin su da kansu sun san cewa daga cikin ilimin maka ilimin sanin harshe ilimi ne mai zaman kansa, kuma ce ba sai da addini ba. Malaman nan sun san harshen Larabci fiye da duk inda kake zato, sun san Qur'ani, sun san abubuwa, sun karanci lissafin kansa suna karanta, amma duk da haka suka buge su a matsayin jahilai. Saboda me? Saboda addinin su sun gina ilimin, an gina shi ne akan addini, kuma addinin ne ba sa su. Kusa sai Allah ta'ala ya ce zalika mablaguhum min al-ilm, wannan shine makuras, duk abin da ba duniya zai kawo ba to wannan ilimin bai da wani amfani a gare su. Wani ilimi wanda ba duniya zai ba su ba, duk ballantana ma ilimin da zai jawo duniya su cikas, to da haka wannan ba sa bukata. Allah ya ce huwa inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi, lalle ubangijinka shine mafi sani daga wanda ya bace, da shine mafi sani da wanda ya bace daga tabarka. Duk wanda ya bace daga hanya Allah ya fi kowa sani shi, zaka kai dai fi tabbatun su. Allah ya fi ka sanin su, kuma Allah ya fi ka sanin sakamakon da ya dace da kowannen su. Wannan kuma shine huwa a'lamu biman ihtada, shine mafi sani ga duk wanda ya shiga. Kaka Allah ya fi kowa sanin shiryayyu, ya fi kowa sanin batattu, ya fi kowa sanin batattu na hakika, kuma ya fi kowa sanin shiryayyu na hakika. Kai kana yin sanin mutum a matsayin batacce har ka gama rayuwarka, har ka koma ga Allah yana matsayin batacce, amma daga baya Allah ya shiryar da shi ya zama nagari. Kaga ilimin Allah wannan duk da cewa batacce ne yanzu, amma yana cikin jerin shiryayyu, saboda Allah ya san nan gaba zai shiryu. Kuma kai baka da wannan masaniya. To shi yasa ilimi gaba daya a gurin Allah yake, shi ya san wanda yake shi ne hakikanin shiryayye, kuma shi ya san wanda yake shi ne batacce. Na fi samawati wa ma fil ard, Allah yake duk abin da ke sammai da wanda ke ƙasa. Gare shi yake ma'ana na ɗaya halitta, babu wani abin da ke sama ko yake ƙasa wanda ba Allah bane ya halicce shi, da haka ɗaya kenan. Na biyu mulkan, kuma babu wani abu da ke sama ko yake ƙasa wanda ba Allah bane ya mallake shi. Kun ga misali cewa masu kamfani sukan kera wani abin kerawa, ko mota ko waya ko wani abu makamancin haka, kaga sun kera su suka kera abin su. Amma daga bisani saboda bukata da suke da ita na wani abu na abin da ke hannun mutane, sai suka tsero da mutane waɗannan abin da suka kera. Kaga sai aka wayi gari su suka kera, amma ba su ki mallakar sa ba, kai da kasa ya zama mallakin ka kai. To shi Allah ba a haka da shi. Allah shi ya halicci komai, kuma shi ke mallakar dukkan abin da ya halitta. Kaga na biyu kenan. Abu na uku shine gudanarwa. Allah shi ke tsara yadda abubuwan nan za su gudana. Idan ka tsero da mutum abu shi ke nan, ba ka tunanin ya motar nan take gudana, ya gidan nan suwa ke zaune a ciki, suwa suka tashi da wannan ma'ana, wannan ke zaune yana zaune ne a matsayin an taimaka masa, ko ko yana zaune ne a matsayin haya, ko yaya yake zaune a gida, duk ba ruwan ka kai da ka riga ka sai da gida, gida riga ya fita hannunka, baka san wani tsari yake ciki ba. Amma Allah ta'ala shi ya halitta, kuma shi ya mallaki halittarsa, kuma shi ke gudanar da wannan halittar yadda ya so. Ya sa wannan kaza, ya azurta wannan, ya daga wannan, ya ba mu wannan kaza, ya karbe, ya jefa mu wannan rashin lafiya, ya gyara, ba wannan lafiya, ya shiryar da wannan, ya batar da wannan. Duka waɗannan ayyuka Allah shi ke a cikin bayansa. Duk waɗannan suna ƙarƙashin faɗin Allah da yake cewa gare shi abin da ke sammai da abin da ke ƙasa. yace li yajziyal ladhina asa'u bima amilu, dan ya saka ma waɗanda suka munana aiki da abin da suka aikata. Haka Allah shi halicce sama da ƙasa, shi halicce mu, kuma shi ya tsara mana yanda zamu gudanar da al'amura na rayuwa, shi ya tsara mana yanda zamu bauta masa, shi ya tsara mana yanda zamu mu'amalanci juna, mu'amala ta cinikayya da mu'amala ta zamantakewa ta aure da sauransu, duk Allah shi ya tsara mana wannan. Haka nan shi ya tsara mana irin ɗabi'u da ya kamata mu ɗabi'anci da su, shi ya tsara mana yanda zamu gudanar da harkokin mu na tattalin arziki da harkokin mu na siyasa da sauransu, kuma duk waɗannan abubuwan zai tambaye mu akai, kuma zai sa kayya akai, shine li yajziyal ladhina asa'u bima amilu, wanda suka munana aiki zai saka musu da abin da suka aikata, mummuna da mummuna. Wa yajziyal ladhina ahsanu bil husna, su kuma suka kyautata aiki, Allah ya ce su yi sanyi, Allah ya ce su yi imani sun yi imani, Allah ya ce su bauta masa sun bauta masa, kamar yanda ya ce, kuma kamar yanda manzonsa ya koyar. Sannan Allah ya ce su mu'amalanci mutane da kyakkyawan mu'amala sun yi, Allah ya ce kar su yi zalunci, kar su sha giya, kar su yi zina, kar su yi kisan kai, kar su yi kaza, duk sun ki saboda Allah ya hana su. Waɗannan su ne waɗanda suke kyautata aiki, su ko Allah zai saka musu bil husna, husna mafi kyawu, ba hasana, hasana mai kyau, amma husna mafi kyawu. Kaga abinda suka aikata a gurin sakamako, Allah zai saka musu da mafi kyawun abinda suka aikata. Sabanin waɗancan da suka aikata mummuna, Allah zai saka musu da daidai mummunan aikin da suka aikata, bai ce zai saka musu da mafi muni ba. Kaga su bai ce Allah zai saka musu da mafi muni ba, saboda adalcin Allah. Idan ka aikata mummunan laifi, iya wannan mummunan laifin zai kama ka da shi. Baka aikata mummunan laifi da ya cancanci zunubi guda, Allah ya baka biyu. Ko ka aikata zunubin babban zunubi wanda ya cancanci zunubi goma, Allah ya baka 15 ko 20, Allah bai haka. Wannan shi ne adalci na Allah. To su ko waɗanda suka kyautata, kun ga su ma adalci a ce in kai mai aikin lada guda a baka lada guda. Amma su Allah bai tsaya a haka ba. Bayan Allah ya musu adalci, kuma sai ya musu falala. Haka wannan falala ce ƙari daga wurin Allah kan kyakkyawan aiki da su. Sun yi aikin da ya cancanci lada guda, zai ba su ladansu guda, kuma ya musu ƙarin lada tara a kan ladan nan guda. Aikin lada guda an baka ladansa, sannan falala ta Allah kawai za a ƙara ma guda tara a kan guda ɗaya nan. Kaga wannan shi ne wa yajziyal ladhina ahsanu bil husna. Waɗannan waɗanda suka kyautata Allah ya ce su ne alladhina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish, su ne waɗanda ke nisantar manya-manyan zunubai, kuma suke nisantar alfahsha. Alfahsha na daga cikin manya-manyan zunubai, kuma ga Allah ya mata ambato na musamman, saboda alfahsha ta musamman ce a cikin manya-manyan laifuka. To da haka Allah ya ce su ne waɗanda suke nisantar manya-manyan zunubai. Wal fawahisha da alfasha illa lamam, lamam su ne ƙananan ayyuka, ƙananan zunubai. Za ku ga wannan ayana da cikin ayan da suka nuna akwai manyan zunubai, akwai kuma ƙananan zunubai. Haka na suratul nisa, Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu fakaffir ankum sayyi'atikum, idan kuka nisanci manya-manyan zunubai da aka hane ku da gare su, su ake kira kaba'ira. Allah ce in kun nisance su, to Allah zai kankare muku zunuban ku, ana nufin ƙananan zunubai. To da haka da nisanta manya-manyan zunubai kawai, Allah zai kankare maka ƙananan zunubai. Malamai sun bambance su da cewa babban zunubi shine duk wani zunubi da Allah ya ce yana da haddi a nan duniya, kamar kisan kai, kaga haddin sa a kashe wanda ya kisa. Haka nan zina, duk wanda ya zina in ya taɓa yin aure a jefe shi har mutuwa. Haka nan bai taɓa yin aure ba, ai masa bulala. Kaga duk laifin da ke da haddi a nan duniya, to yana cikin manya-manyan zunubai. Haka nan ƙazafi, shi ma wanda ya wani ƙazafi, ka tuhumi wani da abin da ya shafi alfasha, shi ma hukuncinka bulala 80. Kuma auni na farko, duk zunubin da Allah ya ce ga haddinsa a duniya, to alama ce ta cewa wannan zunubin na daga cikin manya-manyan zunubai. Haka nan duk zunubin da Allah ya ce duk ma'abocinsa Allah ya yi fushi da shi, a duk zunubin da Allah ya ce ya yi fushi da ma'abocin wannan zunubi, shi ma wannan zunubi na daga cikin manya-manyan zunubai. Haka nan duk zunubin da Allah ya ce ya la'ani mai aikata shi, to wannan shi ma alama ce ta cewa wannan zunubin yana daga cikin manya-manyan zunubai. haka nan duk zanubin da Allah ya ce duk wanda ya aikata yana da azaba mai tsanani a lahira, shi ma alama ce ta cewa wannan zanubin na daga cikin manya-manyan zanubai. Amma zanubin da bai kai haka ba, zanubin da Allah bai ce ga uqubarsa mai tsanani a lahira ba, zanubin da Allah bai sa masa wata uquba na haddi a nan duniya ba, zanubin da Allah ta'ala bai ce ya la'ani mai aikata shi ba, ko Allah ya fushi da mai aikata shi ba, to waɗannan duk suna ƙarƙashin ƙananan zanubai, su ake kira as-sagha'ir. To waɗannan sagha'ir saboda falala ta Allah, in har ka nisanci manyan nan, to Allah zai ci gaba da kankare maka zarka sagha'ir ɗin ba tare da ka sani ba. Ka nisanci manya-manyan zanubai, to yan ƙananan zanubai da kake aikatawa saboda falala ta Allah sai ya ci gaba da kankare maka su. Shine in tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'ati. Haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatul khams والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان والعمره الى العمره كفارات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. يجي صلولي بيار da muke azhar al-asr magharba isha al-fajr yace kafara ne masu kankarar zanubai ne na abin da ke tsakanin su. Idan kai azhar kananan zanuban da kake ruba tsakanin asuba zuwa azhar sai sallar azhar ta kankare. Haka nan kai la'asar ita ma ta kankare kananan zanubai da ka girba tsakanin azhar da la'asar, haka nan dukkan salloli. Zanuban da salloli biyar ba su kankare ba, sallar juma'a tana kankarewa. Idan juma'a ta zo sai ta kankare kananan zanubai da aka aikata tsakanin waccan juma'a da wannan. Kuma zanuban da juma'a ba ta kankare ba, in ramadan ya zo sai ya kankare. Kuma da ramadan bai kankare ba, in umara ta zo sai ta kankare. Zaka waɗannan kankara ne ga zanubi. An karɓo daga Abu Arawatu hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yana cewa ai ban ga abin da ya fi kama da sagha'irar zanubi ba, kamar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah ya rubuta wa kowane rai raban shi na zina, kuma wannan raban sai ya same shi la mahalata ba makawa, kowane rai sai ya samu nashi kaso na zina. Yace zinan idanuwa shine kallo, idanuwa sun kallo abin da bai halatta gare su ba, to sun samu zina su zina kenan. Yace zinan harshe shine magana, mutum yayi magana da matar da ba matar sa bai ji dadin magana da ita, ko ya kalle ta ji dadin kallo, to waɗannan kaso ne nasu. Yace haka nan daga ƙarshe sai farji shi ya sai rai, ita kuma rai ta yi sha'awar ta yi sadu da wannan abin da aka gani. Kaga wannan sha'awa na rai shi ne nata, ita kuma zina na zuciya. Ya ce to daga ƙarshe farji shi ke gaskatawa ko ya kareta. To kaga yana mun ya kai ga farji an yi zina, to kaga daga nan aikata babbar kaba'ira. Amma da abin da bai kai ga haka ba, suna daga cikin ƙananan kaba'ira, su ne waɗannan da ake kira as-sagha'ir. To amma abin da bai kai ga wancan, to kaga sagha'ir kowa sai ya samu nashi. In baka samu ta nan ba za ka samu ta can, in baka samu ta can ba za ka samu ta nan. To amma Allah ta'ala saboda yalwar rahamarsa kamar yadda za mu gani, yace inna rabbaka wasi'ul maghfira. Allah mai yalwar gafara ne. Shi sai ya gafarta mana waɗannan ƙananan zanubai, da Allah bai gafarta su da mutanen da za su shiga uba suna da yawa. Saboda kafin ka iya ƙetar waɗannan abubuwa yana da matuƙar wahala. To don haka shi yasa ya zo a hadisul qudsi ya ce ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Daga kenan kaga bisa ga wannan wasu zanuban baka ma ko sani ba, Allah ya gafarta musu. Kayi su baka ma san kayi su, kayi su ka san kayi baka, abin ma ka nemi gafara Allah, Allah ya gafarta maka su. Su ne waɗannan sagha'ir saboda Allah wasi'ul maghfirat. Gafara sana da yalwa sosai, muna fatan Allah ya shafe mu da gafararsa. Yace huwa a'lamu bikum, shi ya fi kowa masaniya gaba da shi. Yanda kuka san kanku ba ku kai Allah sanin kanku ba, ta ya ku za ku kai Allah sanin kanku? Alhalin iz ansha'akum min al-ard, shi ne fa ya fara halitta ku tun halitta tushen ku asalin ku annabi Adam. Allah halitta shi daga turbaya, kuma shi ya halice shi, shi ya san yanayin turbayar da ya halice shi, kuma shi ya san irin ɗabi'a da yanayin jiki da halitta da ya masa. Kaga ya fi kowa sanin. Haka nan wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, haka nan ya fi ku sanin kanku a yayin da kuke yan sha yan tayi a cikin kunan mahaifanku mata. Kuna yan tayi a ciki, Allah yana sane da ku, ya san me ke tattare da ku, me kuke bukata, yana isar muku da arzikinku. da abin da kuke bukata, ya san yadda zai isar muku abinci, ya san yadda zai ba ku kariya a wannan yanayi. Don haka Allah ya san ku tun a wannan lokaci. Ya dan haka wanda ya san ku cikin wannan yanayi, kaga ya fi kowa sanin irin halitta da iman, ya fi kowa sanin irin rauni na mu na ƴan adam. Don haka Allah sai ya yalwace mu da gafararsa, sai zamanta ya buɗe mana ƙofofi da yawa na gafarar zunubai. Sai sai ya ce huwa wa'ina rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ard wa idh antum ajinnatun fi butun ummati. Sai Allah ya ce fala tuzakku anfusakum, haka kada ku dinga tsarkake kawunan ku, ma'ana kada kai da kanka ka tsarkake kanka ka ce aini na Allah ne, aini bawan Allah ne, aini waliyin Allah ne, aini mai kaza ne. A Allah ce kar ku yi haka. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, Allah shi yafi sanin waye mafi tsoron Allah a cikin ku. Kuma kar ka sake shi din ya dinga ingiza ka, dinga tsarkake kanka, aini bana kaza, aini ina kaza, aini bana kaza, ai abin da duk Allah ya ce ni ina kaza, na tsare, na yi waye, a tsarkai. Idan haka shi din zai amfani da wannan dama sai ya halakar da kai. A rawaito hadisi cewa akwai Zainab binti Ummu Salama, Ummu Salama matar manzo sallallahu alaihi wasallam, tana da ɗanta Zainab ta haifa da mijinta kafin ta wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya rasu shine Abu Salama. To tana da ƴa tare da shi Zainab. Wannan Zainab din sunanta Barra. Barra shine ma'ana mai da'a mai biyayya. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a canza mata wannan suna. Wannan suna yana nuna akwai tsarkake kai a ciki. Daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai sheta Zainab. Haka na rawaito hadisi daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu, yana cewa Ummul Mu'minina Juwairiyya ita ma da sunan Tabarra. Nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan suna yayi kama da tsarkake kai. To dan haka a canza shi, sai ya canza mata daga Barra ya mai sheta Juwairiyya. To dan haka Allah ta'ala ya ce kar mu tsarkake kawunan, ma'ana kar kai ka tsarkake kanka. Amma idan ka ba da sheda mai kyau ga wani, musamman inda ake da bukata, to kaga wannan babu ne. Shi yasa malamai suka ce ba ana nufin la yuzakki ba'dukum ba'dha ba. Galibi wurare da dama inda Allah zai ce kar ku yi wa kanku kaza ko ku yi wa kanku kaza, to ana nufin kada sashin ku ya matsashi. Kamar yadda Allah ya ce wala taqtulu anfusakum, kada ku kashe kawunan ku. Kaga ana nufin kada sashin ku ya kashe sashi. Haka ne da Allah yake cewa fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum, idan kuka shiga gidaje ku yi wa kawunan ku sallama. Kaga ba ana nufin ka zo gida, shiga gida ka ce assalamu alayya ba, kowa ya ce assalamu alayya. Kaga ba ka ce ne, idan ka zo ka ce wa ana assalamu alaikum, shi ma ya zo shiga na ka ya ce assalamu alaikum, kaga kun wa juna sallama. Wannan shi ne fasallimu ala anfusikum. To amma a nan malamai suka ce ba ana nufin la tuzakku anfusakum la yuzakki ba'dukum ba'da ba, a'a kada mutum shi a karan kansa ya tsarkake kansa. Amma idan ka faɗi shaida mai kyau ga wani, ya zo yana neman aure, ana so a sanya yake, ka zo ka ba ni shaida mai kyau game da shi, kaga ba a cewa ka faɗa cikin wannan ayar da Allah ya ce kar ku tsarkake kawunan, tunda kai ba kanka ka zo ka tsarkake, amma kai kanka ba ka zuwa ka ba da shaida akan kanka, kuma su ma mutane ba za su yi ba. Idan ka tafi neman aure aka ce ba shaida, wa zai mana bayanin ka? Ban saka ka ce ai na wadatar muku, ni zan ba ku labarin kaina kujje kujje yadda nake. Kaga su kansu mutane ba za su yi ba, saboda ba su da gamsuwar cewa gaskiya za ka faɗa tunda abin ya shafe ka. Amma ka bari wani ya zanka ka. Ya Allah ce fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Wa Allah ya ce afara'aita allazi tawalla, shin ka ga wanda ya juya da baya? Malaman tafsiri suka ce wannan aya da ayoyin da suka biyo bayanta tana bayani ne ga wani bawan Allah. Wani bawan Allah ne ya shiga musulunci. Ya shiga musulunci da ya suka haɗu da wani abokinsa. Sai ya ce ya ji an ce ya shiga musulunci. Dan me ya shiga ya takura wa kansa. Ana maka kaza, ba kai ba zina, ba kai ba kaza, ba kai ba kaza, dan me? Sai ce wallahi ba komai sai na shiga musulunci ba sai azabar wutan nan da ana labarinta. Wallahi wutan nan da na ji labarin da hankalina ya tashi ta ɗaga min hankali fiye da duk inda kake zato. Kisa na ga babu abin da zan in taimaki kaina kamar kubutar da kaina daga wannan wuta ta hanyar imani da Allah da manzonsa kada abin da kai. Sai ce asha inda dan wannan wuta ce, inda dan wannan ce ka zo ka bani kuɗi. In ka yadda ka bani kuɗi ni na yadda zan ɗauke maka wannan wutar duk azabar da za a maka zan ɗauka. In ya so kai ka kubuta ba dai wuta ba ce kar ka damu ka zo ka kawo kuɗi ni zan baka. Ita da gaskiya ce ƙwarai kuwa. In ka bani kuɗi kaza to tabbas na maka alƙawarin zan ɗauke maka wannan azaba. In an zo lahira an kira ka ni ne zan ɗauke maka kuma za mu rubuta a yarjejeniya. Rubuta in sa haɗo ka sa haɗo a nemo shaidu duk su zama shaida. In an zo lahira an kawo ka za maka azaba a ce a to ai wani ya ɗauke masa kuma ya biya shi. In ce a ta faya shi ko sai yadda saboda bauta. Sai da aka rubuta yarjejeniya kuma ya ɗauko kuɗi ya bayar. Bayan ya bada kuɗi wannan ya karɓi kuɗi ya ji daɗin kuɗi sai ya dawo ya ce ka fa san azabar da fa girma ne da ita. Ɗan kuɗi da ka bayar sai ka da sai ka ƙara. Shi da sai ya ƙara masa kaɗan. Daga da ya ce ka ƙara ƙarawa ya ce a'a shi ne wa a'ata ƙalilan wa akda. Akda ya janye ya ƙi bayarwa. Ya fara bayarwa ya ƙara daga baya ya ce kai ba zai bayar ba ya tsaya haka. Shi ne Allah yake cewa a inda hu ilmul ghaibi fa huwa yara. Shin wannan da ya ce ya ɗauke masa azabar da yana da ilimin gaibi ne? Ya ga yadda azabar take kuma ya ga cewa wani na ɗauke ma wani? Ya gani cewa wani na ɗauke ma wani har ya zo ya yi tinkahun cewa zai ɗauke ma wani azabar lahira? Ya ce am lam yunabba bima fi suhufi Musa, ko ko ba a ba shi labari ba ne da abin da ke cikin takardun da aka saukarwa da annabi Musa wa Ibrahim alladhi waffa, da kuma takardun da aka saukarwa annabi Ibrahim wanda ya cika alƙawari. Allah ya ba mu annabi Ibrahim da cewa ya cika alƙawari. Ya ce wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna, sai ya cika alƙawarin nan. Da haka annabi Ibrahim Allah ya masa ya yaba masa da zamantowarsa waffa. Haka nan ya yi Allah ya masa umarni da ya ɗan yanka ɗansa ya kuma yadda ya cika alƙawarin ya tafi zai yanka shi. Sannan Allah ya fanshi ɗan. To da haka Allah ya yaba masa cewa Ibrahim alladhi waffa. To da haka Allah yake gaya mata shin ba a ba shi labarin abin da ke cikin littattafan annabi Musa ba ne da na annabi Ibrahim? Abin da ke ciki shi ne Allah ta zirwa ziratun wizira ukhra, cewa wata rai mai laifi ba ta ɗauke ma wata rai wani abu. Da haka kowane rai laifinsa da shi za a kama shi, babu wanda za a kama shi da laifin wani. Laifin da kai kanka kawa kuma kai za a mahukuba a kai, ba a kama ɗanka da laifinka. Wani bawan Allah ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam tare da ɗansa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ɗanka ne, ya ce ƙwarai ya rasulullahi na rantse da ubangijin ka ba ɗana ne. Ya ce ka tabbata? Ya ce da tabbata ya rasulullahi, kuma ina so ma kai ma ka zama shaida wannan ɗana ne. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ka ga duk yanda kuke da shi ga ka kai uba ne gare shi, shi ɗa ne gare ka. Ya ce to ba a kama ka da laifinsa, ba a kama shi da laifinka, kowa da laifin shi za a kama shi. Duk kaga wannan bai san haka ba har ya ɗauka cewa wani na iya ɗauke masa shi, kuma wancan yana tinkahun zai ɗauke masa azabar in akwai ta. Su duk suna ginawa akan duk ƙarya ce, sun ɗauka duk almara ce. Da haka in ma akwai azabar dai to shi ya ɗauke masa. Shi ne Allah ya ce wa laysa lil insani illa ma sa'a, mutum bai da wani abu sai abin da ya aikata shi da kansa. Ba ka samun sakamakon sallah sai sallar da kai, azumi sai azumin da kai, hajji sai wanda kai. Wannan shi ne abin da aya ta tabbatar. Malamai suka ce ana taksisi da wasu abubuwa da suka zo a shari'a, kamar aiki na kwarai. Idan mutum ya yi aiki na kwarai ga iyayensa ko ga wani nashi ko addu'ar da ga mahaifansa, kun ga wannan ba aikin sa bane amma kuma ladan zai kai gare shi yana daga cikin wanda yazo mustasna a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza mata ibnu adam in qada amaluhu illa min sadaqatin idan adam ya mutu aikin sa ya tsaya sai dayan uku sadaqatun jariya aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu abin hadisi yake nufi ba ana nufin dan in kanka yayi maka addu'a za a karba ba wannan daban take idan dan kai maka addu'a akwai fatan a karbe ta tana nan yace Allah ya gafarta maka akwai fatan Allah ya gafarta maka saboda dan kai maka addu'a yace Allah ya yalwata maka kabari akwai fatan Allah ya yalwata maka kabari saboda dan kai maka addu'a amma hadisin shi ba akan haka yazo ba ya zo ne akan cewa addu'an nan da yayi maka za a rubuta maka aiki na kwarai na lada kamar kai kai aiki saboda yace in qada amaluhu illa min salat da haka za a rubuta maka aiki kaga aiki ne za a rubuta ma kuma kai ka aikata ba kaga wannan yana daga cikin wanda aka istisna yace wa laysa lil insani illa ma sa'a haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam wata baiwar Allah yace ya rasulullahi mahaifiyata ta mutu bata yi hajji ba afa ahujju anha ina iya mata aikin hajji annabi yace tafi ki mata aikin hajji kaga da bai kai ba gare ta annabi yace tafi ki mata aikin hajji to da haka ma'ana akwai wasu ayyuka wanda shari'a ta keɓance kuma iya su kaɗai ake tsayawa duk abin da ba shari'a ba ce ta ce to ba a ginawa a kansa amma duk abin da shari'a ta ce kaza bayan mutuwar mutum in an yi masa zai same shi kamar sadaka to wannan sai a tsaya ga daidai abin da shari'a ta ce amma duk abin da shari'a ba ta faɗa ba to yana ƙarƙashin wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma lallai aikinsa da sanin za a gani shine yura ba yara ba kaga yara zai gani amma yura za a gani waye zai gani wasu malamai suka ce shi mai aikin zai ga aikinsa shine saufa yura zai gani za a nuna masa ya gani wasu kuma suka ce ahalittu ne za su gani kuma inda Allah ta alaƙa cewa ku li'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna kaga mu'minai ma za su ga aikin ka na kwale to da haka wannan ne malamai sun fassara cewa saufa yura za a nuna masa aikin sa ranar lahira thumma yujzahu aljazaa alawfa sannan ai masa sakamako mafi kammala wanda ya aikata na kwale ya ga kyakkyawan sakamako da kari daga falalar Allah wanda ya muna na aiki iya wannan aikin za a masa sakamako daidai ba ragi ba kari kaga wannan shine aljaza alawfa kowa zai samu sakamako wanda yake ya dace da abin da ya aikata wa anna ila rabbikal muntaha na na'am wa anna huwa rabbikal muntaha sanan Allah zai nuna mana kudurorinsa da ikonsa cewa shike da iko shike da kudura shike halitta abubuwa masu cin karo da juna masu kishiyoyi abubuwa kishiyoyin juna da Allah shike yace wa anna ila rabbikal muntaha kuma zuwa ga ubangijinka makura take shine mataka magurin makoma muntaha makoma karshe karshen al'amura gaba ɗaya zuwa ga Allah za a koma duk bige-bige da ake da duk hargowa da duk fafutuka da duk faɗi tashi da ake yi na rayuwar duniya da yi wa Allah bauta da wasu su bauta ma Allah, wasu su bijire, wasu su kasgata, wasu su kayyata, wasu su yadda, wasu su kiyada, a yi fada, a yi menene, duka ƙarshen al'amari Allah ya ce wa anna ila rabbikal muntaha, gare shi za a koma gaba daya, nan makura take kare karewa, gare shi za a koma. Wa annahu huwa adhaka wa abka, kuma Allah shine wanda ya sa aka yi dariya, shine adhaka, dahika yayi dariya, adhaka an sa shi dariya, to Allah shi yasa aka yi dariya. Wa abka kuma shi yasa aka yi kuka, haka duk wanda ya kuka Allah yasa ya yi kuka, duk wanda ya dariya Allah yasa ya yi dariya. Malamai sun fassara wannan da cewa ma'ana Allah shi ke kawo abin murna da abin bakin ciki. Duk wanda abin murna ya same shi yayi dariya saboda murna, to Allah ne ya kawo masa abin murnan nan da ya sa shi dariya. Wanda kuma ya bakin ciki saboda ba yayi kuka saboda bakin ciki, to Allah ne ya kawo masa wannan abin bakin ciki. Sannan shi mutum kansa a lokaci bayan lokaci, wani lokaci abin murna ya same ka kai dariya, wani lokaci kuma abin bakin ciki ya same ka kai bakin ciki. Haka duniya take, haka duniya take, hazanun tana sanya ka dariya kuma ta sanya ka bakin ciki. Yace wa annahu huwa amata wa ahya, kuma shine wanda ya matar kuma ya raya. Kaga kishiyoyin juna, mutuwa da rayuwa kishiyoyin juna ne, kamar yadda dariya da kuka su ma kishiyoyin juna ne. Allah shi ya rayar da mutane kuma shi ya matar da su a lokacin mutuwarsu, kuma ranar lahira zai sake rayar da su. Haka nan ma shi ya matar da mutane lokacin da babu kai kana matsayin matacce, kamar yadda kai mata, kamar da yake cewa kai fa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, kun kasance matattu, ma'ana matattu kafin ya halice ku, fa ahyakum, sai ya rayar da ku, kaga shine samar da ku. Thumma yumitukum, sannan ya sake matar da ku, ita ce mutuwa da aka sani bayan mutum ya rayu ya mutu. Thumma yuhyikum, sannan ya sake rayar da ku, ita ce rayarwa ta bayan mutuwa. To da kake nan kaga duk wannan ya rayar ka, ya matar kafin ya halice ku, ya matar da ku, kuna mace sannan ya rayar da ku. Haka nan bayan kun rayu ya zo ya sake matar da ku. To kaga duka ya kunshi ahya wa amata, ya matar kuma ya rayar. Wa annahu huwa aghna, wa annahu khalaqa az-zawjayn fu min nutfa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha, kuma shi halici jinsin nan biyu cikin dan Adam, namiji da mace. Min nutfatin, daga dugon maniyyi, idza tumna, idan aka zuba ta a mahaifa. Lokacin da ake zuba ta a mahaifa, babu yanda zaka ce ai ga yanayin zuba maniyyin da ke samar da namiji, ga yanayin zuba wanda ke samar da mace. Ko ga lokacin da an zuba maniyyi a mahaifa, lokaci kaza za a samu mace, lokaci kaza za a samu namiji. Kaga wannan duka aiki ne na Allah, shi ke tsarawa, shi ke halitta ya tsara wannan namiji, waccan mace, babu katabus din mutane a ciki. Wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra, kuma a kansa, ma'ana ya aza dora ma kansa, an ce ala abin da ya zama wajibi a kansa. Kaga Allah babu abin da ya wajaba a kansa, to amma Allah ya dora ma kansa kamar abu ne da ya wajabta ma kansa, cewa lalle tayar wannan ta karshe, wannan abu ne da yake haƙƙi a kansa, ya dora ma kansa kamar abin da yake wajibi, saboda Allah ya dau alƙawarin sai ya rayar da duk wanda ya mutu. Wa annahu huwa aghna wa aqna, kuma Allah shine wanda ya wadata, ya sanya mutane da wadata. Wa aqna, kuma ya yalwata, koko aqna ya ba su dukiya da za su taskance, wannan shine alkiniya. Alkiniya, taskance dukiya ko yalwar dukiya, wannan shine ma'anar kalmar alarauce. Wasu malaman fassara sun fassara ta da cewa aghna ya wadatar, wa aqna ya talautar. Kun ga haka ma'anar ta tafi daidai wurin kishiwai, kamar yadda ake da adhaka wa abka da amata wa ahya, kaga aka ce aghna wa aqna, aka fassara shi da afqara, kaga sun sake tafiya daidai. To amma matsalar da aka samu ga wannan fassara shine ita kalmar aqna ba ta ba da ma'anar kalmar talautawa. To kaga tunda ba ta ba da ma'anar kalmar talautawa, bai yiwu a fassara kalma da ma'anar da ba ta ba da ma'anar shi. Larabci sun ce ba ta ba da wannan ma'ana, to da haka sai a fata amanar da take bayarwa, shine Allah shine ya wadatar kuma shi ya yalwata, ke baka dukiya yalwatacce har ka samu wanda za ka tanada ka aje a matsayin kadarori. Wa annahu huwa rabbu shi'ira, kuma shine ubangijin wani tauraro da ake kira shi'ira, kuma tauraro ne da an samu wasu kabilu daga cikin kabilun Larabawa, su ne banu Khuza'a, suna bauta ma wannan tauraro. to shine Allah ya ce to wannan tauraron da suke bautawa ba abin bauta bane, shi ma yana da nashi ubangiji shi ga Allah. Daka Allah kamar yadda yake ubangiji gare ku, haka yake ubangiji ga wannan tauraron da kuke bauta ma, da ku daina bauta ma. Wa annahu ahlaka adan al-ula, kuma Allah shine wanda ya halaka adawa na farko. Na farko abin da yasa aka ce musu na farko, malamai suka ce saboda suna farko farko. Wasu kuma suka ce a'a su ne na farko saboda akwai wata adawa na biyu. Amma malaman tarihi sun ce babu wani labarin da cewa akwai wata adawa na biyu. Daka kenan kira su na farko saboda suna farko farko. Wa samuda fama abqa, haka nan da samudawa su ma Allah shine ya halaka su. Fama abqa, Allah bai raga kowa ba a cikin su, babu wanda Allah ya raga. Allah ya karar da su. Wa qauma nuhin min qabl, haka nan su ma mutanen annabi Nuhu da suka zo gabanin adawa da samudawa, shine ma'anar min qabl, wanda suka gabaci adawa da samudawa su ma Allah ya halaka su gaba ɗaya. Fama abqa, bai raga kowa ba. Innahum kanu hum azlama wa azaba, sannan su kuma Nuhin sun kasance mafi zalunci da mafi dagawa, haka sun tara waɗannan da aka halakar zalunci da dagawa. Wal mu'tafikata ahwa, da kuma waɗanda aka kifar da su su ne mu'tafika, su ne garuruwan mutanen annabi Lutu. Garuruwa ne aka harhaɗa su, aka yi sama da su, aka kifar da su, shi ne ahwa ya jefa su ƙasa. Bayan an daga su sama aka kifar da garin, shine itafaka kifarwa, kuma aka jefa su, shine ahwa. Fagashaha ma gasha, sai abin da ya lullube su ya lullube su, saboda girman abin ba ce maka abu kaza ba, kyale su kawai, abin da ya lullube su ya lullube su. Hukuma da azabar da ta lullube su ta lullube su, wannan shi ake kira ibhami, an dunkule ma an ce fagashaha ma gasha, abin da ya lullube su ya lullube su saboda girman su. Wannan shine karshen waɗannan bayanai. Sai sauran ayoyin da suke sauran ayar su kuma suna wani bayanai. Insha Allah za mu dakata nan, Allah ya mu gobe, sai mu dora da tabi ayi ala rabbika tatamara. Alhamdulillah rabbil alamin.
Insha Allah Allah ya saka malamin alkhairi mu kusurara. Kuma Allah wannan yana tambayana cewa Allah ya kara mana lafiya, yana tambaya dangane da hukuncin interest da bank, irin wannan conventional banki da ke karawa mutane duk ƙarshen wata, idan mutum na da saving account na asusu, shin ya halatta mutum shi ciwo nan 'yan kuɗin da sun ka zuba koko dai ya zai yi da su?
Dama abinda malamai suka tabbatar, duk kuɗi in ka ba da kuɗi aka ba ka kuɗi da ƙari, to ya zama riba. Ka ba mutum dubu goma ya dawo maka da dubu goma sha ɗaya sun zama riba. Matuƙar ba kasuwanci ake yi ba, kuma kasuwanci na da nasa yarjejeniya. Za ka malamai duk sun ittifaƙi cewa wannan kuɗi da bankuna ke sa wa masu ajiya a ciki sunan shi riba, duk da ana kiran shi interest. An gane ko an kira shi interest, ma'ana interest riba a nasu yare kenan, amma yaren musulunci sunan shi riba. Haka duk wanda ya ci wannan ya ci riban nan da Allah ya ce duk wanda ya ci ta yana cikin la'ana ta Allah. To da haka bu harama ne mutum ya ci wannan riba. Amma malamai wanda suka riski wannan zamani sun yi fatawa cewa tabbas haramun ne in ka ci ka ci haramun kamar yadda Allah ya ce. To amma kuma kar ka bar wasu waɗannan masu bankuna, sai ka ɗauko dukiyar ka zo ka yi amfani da ita wurin wani abu da al'umma za su mora, kamar a gyara hanya, ko a gyara titi, ko a gyara tona rijiya, ko a gina makarantu da yara za su dinga karatu, ko a gyara su. Suka ce to gara ka ɗauko kuɗin ka tsarar da su a wannan yanayi, duk da baka da lada, fiye da ce ka bar musu su can su ci, kuma su samu ƙarfi da za su cutar da musulmi ta wannan hanya. Suna iya ɗaukan kuɗin ma a je a dinga ba ma wasu, kuma ana raba su da addinin su. To kaga ɓarna ta shiga. To wannan ita ce fata wadda malamai suka yi, wallahu a'lam.
Allah, wannan yana tambaya cewa dangane da abin da ya shahi ayyukan lada da ake dindinkawa ga wannan wata, shin ko ma na zunubi su ma ana dindinkawa don an lamka na lada?
Kai kamar yadda muka yi bayani yanzu, shi aikin zunubi saboda adalci na Allah bai ninka masu, an gane. To amma zunubi yakan girmama a wasu gurare kamar yadda yake girmama a wasu lokuta. Kaga zunubi a watan Ramadan ba daidai yake da zunubi a wajen watan Ramadan ba. Zunubi a garin Makka, kamar yadda Allah ya ce man yurid fihi bi ilhaji bi zulmin nuziqhu min azabin alim, ma'ana Allah na ƙara ɗanɗana wa mutum azaba akan hukuma, ba wai ya ƙara maka zunubi ba, azabar ake ƙara wa. ci wannan ko kamar da Allah ya da matan manzo sallallahu alaihi wasallam ya nisa annabi man yati min kullu bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'azab bi'fai duk wata tazo da alfasha a cikin ku to za a ninka mata azaba ninki biyu saboda matsayin su kaga matsayin su lastunna ka ahadin min an-nisa ba dai dai kuke da sauran mata ba saboda ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da kaga kenan idan mutun ya aikata aiki a matsayi da yake matsayi ne mai girma to sai a ninka masa azaba idan mutun ya aikata aikuwa laifi a gari da yake mai daraja sai a kara masa azaba haka nan irin watan Ramadan to amma ba a ce za a kara maka zalibi ba an gane wannan ko wallahi alam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك هذا زي ما انا قالت انا تناوى اسوسا